Abin da ya fi daga hankalin kungiyoyin shine barazanar da suka ce wannan na yi wa bangaren zattasuwa matsayin matsala ta cikin gida da ke ci gaba da kunno kai a cikin gwamnatin demokradiyyar kasar. To shin me ya ja hankalinsu a yanzu musamman a batun da ya shafi sufeto janar na ƴan sandan Najeriya? Malam Ibrahim Modibbo shine shugaban kungiyar ƴan Najeriya masu nuna damuwa da demokradiyyar kasar.
Kace mutum zaka zargi wani abin da sufeto janar cewa yana karɓan biliyan 10 a kowane wata a Najeriya a kuma a wannan mulkin Buhari mutanen security ba su sani ba, president bai sani ba, a even whistleblowers wanda suke buza usur akan cewa a samu a kama barayi ba wanda ya sani. Ina ma zai ishi kuɗin za su shiga a asusun mutum guda ɗaya wanda EFCC ba su sani ba, don Ibrahim Maguba magani azalumai ne. Kungiyar mu abin da muke so shine duk wayannan wanda suke su taka Buhari birki su fita hanyar shi don Allah su bar Najeriya su bar Buhari don Allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in Allah ya sa ya ishe shi ya ce shikenan, in kuma ya ƙara shikenan, amma a bar demokradiyya ta samu cigaba. Ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya.
Malam Ibrahim Modibbo shugaban kungiyar nuna damuwa a demokradiyyar Najeriya kenan. A nan ma dai ɗaya cikin sanatoci da ke kwamitin binciken zargin da Isa Hamman Misau ɗin ya yi, Sanata Abdulaziz Inyako, ya ce majalisar dattawa tana da hurumin bincike musamman idan batun ya shafi cin hanci da rashawa. Yana mai cewa
babban maganan da yake gaban mu Maduka shine abin da ta shafi Najeriya gabaki ɗaya, wato kuɗaɗen nan me ake da su, da kuma maganan da gaske ne cewa cikin police ana ba da promotion, kuma kafin a ba da promotion sai an ba da cin hanci. Karki manta ne ma da na aikin soja, na san aikin soja ba a haka. To wannan kuma idan ana haka kuma to zaki ga wasu daga cikin police idan ana haka kenan fa, don ba mu yi binciken ba tukunna. Idan kuma abun ya tabbata ana haka to zai iya kasancewa cewa wasu a police ba za su ji daɗin aiki ba, ba za su saka duka karfin su a ciki ba. To wannan sune babban maganganu da ke gaban mu.
To sai dai a ɗaya bangaren batun zargin badakala da ta faru a bangaren man fetur da bayan nuna wa juna ƴar yatsa da ma rubuce-rubuce a tsakanin babban daraktan kamfanin man fetur na NNPC mai kantikaccen labaru da kuma ministan ƙasa a ma'aikatar man na Najeriya Ibe Kaciku, abin ya fara jan hankalin al'ummar ƙasar musamman ga batun yakin cin hanci da rashawa. To wai ba sa tsoron illar da wannan ka iya yi ga bangaren zattasuwan ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa ministan kula da harkokin matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalun, ga amsar da ya bani.
Ba su samu fahimta akan abubuwan da ya kamata ba, kuma shi babban minista na harkar mai shine shugaban ƙasa. To da suka fara wannan cece-kuce ya jawo su, ya saurare su. Abin da za mu saurara mu ji yanzu kafin mu yanka hukunci shine bayan da ya saurare su menene zai gaya mana. Kuma na yi imani shugaban ƙasar Najeriya yana daidai ya yi shi. In zarge wanda shi minista ya yi daidai ne, to ai ba ma wurin shugaban ƙasa ya kamata ya kai ba. A kira Magu ya zo ya bincika. Da ba za ka yi ma shugaban ƙasa ya ne ya ji an yi kira, sai a gayyace shi ya zo ya bincika. Amma an kaji ana yawo da zargi.
A yayin da ake sa idon ganin sakamakon da zai fito akan bincike-binciken da ake yi da wanda aka yi akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa, al'ummar ƙasa sun yi zugum su ga matakin da gwamnati za ta ɗauka akan haka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.